gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan kishiyoyi. Namune wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu, za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana, inda za su tattauna akan matsalolin kishiyoyi da yadda za a samu maslaha.
To ƴan aji, barkamu da sake saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan yadda za a zauna, wato kishiyoyi su zauna a cikin gidansu lafiya. Lau, yaushe rabonku da kuji an ce an zauna lafiya? Shi ma mijin, yaushe rabonku da kaji an ce an yi auren nan ne ba tare da tashin hankali ba? To yau za mu ba da shawarwari akan yadda za a zauna lafiya sun mulkalau, mutum ya ƙara aure tun daga 1-2 har zuwa 3 ya kuma zauna samul ana lailayarsa. Ku ji sirrin daga bakin waɗanda muka gayyata a cikin ajin nan namu. Muna da Malam Adamu Muhammad Gumi wanda yake shi da tijani da zai bamu irin dabarun da ake amfani da shi wurin zaman mace fiye da ɗaya. Za a ba wa 'yan mata sirrin yadda za ki shiga cikin gidan mai mata. Ke ma uwar gida, za a baki sirrin yadda za ki zauna da kishiya. A cikin ajin namu akwai Adamu Muhammad Gumi, Karima Mu'azza Abdulsalam, Fatima Abdullahi da kuma Muhammad Adam. Barkanku da zuwa. Al'ada ce a kasar Hausa wanda aka sani tun tale-tale, an san da cewa duk wani baki dan Afirka bai cika zama da mace guda ɗaya ba. Al'adar mu mazaje suna zama fiye da mace ɗaya kuma akan zauna lafiya, duk da yake ba a rasa dan nono a riga, inji Malam Bahaushe. To ya kai ga an zo da wannan zamanin inda abun ya fara gagara. Kullun akwai labarin da zaka samu na game da wani abu da ya faru na zaman kishiyoyi. Ya Allah, uwar gidan ce ta yi wa amarya, ko amarya ce ta yi wa uwar gida, ko kuma su ne matan suka yi wa mijin? Ina ne matsalar take? Yaya zaman yake? Kuma ya zamu gyara?
To jama'an gida, assalamu alaikum. Kamar yadda bayani gabata, hakikan batun zamantakewa aure mace daya ko biyu ba sabu abu bane a garin mu na Arewa. Amma wai ta faɗa tace yanzu an samu matsala, ba samun zaman lafiya kamar da. Me ya kawo wannan? Kuma wani hanya za a biya samu zaman lafiya din? To hanyoyi suna da yawa. Zamantakewan gida, kowane gida suna da irin zaman da suke nasu na tarbiya a gidansu. Idan ka aure mace daya biyu, kowanne da ka aure a gidansu tana tarbiya daban da aka mata a gidansu daban, ba zama tarbiyar zama daya. To wannan kai ka hada su, ka kawo gidanka aje su, kuma kai ne suke zama garashin ka. To kai ne da wannan makaratun zaka kalle su, ka hada su guda biyu, kowanne numfashi yana shi yana kuma tunaninsa daban da naka daban. Mutum ne mai tunani, dan Adam, kuma kana mutum biyu zaman ka suke yi, kuma tunaninsa daban. Kai karan kanka wanda zaka shi hajjin ka ba da son ka ba, a hajjin ka kenan, bakin ka kenan. Ina ga mutum ka mutum tunani biyu, abubuwa suke faruwa ka dan gurguru hali domin tunanin zaka yi daban na wanda daban. Hakika mun sani a baya kaka samu mata hudu a gida ma, amma kai kanzo lafiya da wani abu, ko da kuwa abu ma da yana na boye ya rufe shi. Bayan da wani bako shi ko har gane kwana matsala gidan nan. To me yasa da ake da wannan zaman? Kuma mata da katuma ba wani kawo take shi da yawa ba. Sai ga wata ba ta da katuma, amma ana mata aikin da tana shi amaliyan, ba wai aiki na kakan ta ta iya ba, amma aiki take aikata shi. Kuma baya shekarun baya muna yara in shekaru 80 ko 70 ta karin 70 za ga ruwan in dare za ga tuna mata katu katu ba katu ba wannan katu ba ai take da baje take ja ba
to wani ne katu ake
sai gane katu an gance wai katun zaman kabari ya ake zaman takewa ko da zan tana mata bayani kan ba wai mai aikata kanta musu ba amma sai ga an zo wuna an natsu an zan ba take ina
saboda darasar rayuwa take
saboda idan batun ka ba an take ba hadisi haka da zo wuna taya mata wani bayanin nan ku ga an zo wuna kuma sai ba ta yi katun ba kan yaji aya ba amma da zaka zo ka duba kun sai ga katun take ina ko aya ko ta ciki jama'a ba an shi aikace ne ba an shi na katu bane
to yanzu me yanayin yanda kaga ana saman takewa ina kake ganin laifukan suke fitowa daga wani bangare
laifi bai zama wuri daya ba zai zama kowai bangare ko laifi barin ce bangare maza ba ne ko bari bangare mata ne ba tarbiyyar namu ta zama abin da zama yanzu barin da wani fara wajen bangare na namiji ne kafin da wajen mata hakika gida bai gyaro sai mai gida gyara gidansa idan ka zo kai mai gida ka so gyara gidanka ka da mata biyu ko uku ne in ka ɗakin wancan ku hiran ku tsakanin ku ka ɗauki hiran wata kama wata
to
ina magana da ke wani hali
wato munafikin mata da daga cikin matsalolin da ake samu kenan
wannan an samu zarawa ne mun ta zo da matanka ga kwan dan wancan dakin ko hiran ku sakai ta kawai hira a wurin
kai ka laifin
wannan ka dauki magana ka kama wannan to wannan na fa zama lafiya in ka dakin wato wancan ma ka dauki magana ka kama mata ku hira tsakanin kawai tsakanin ka ba shi a wurin nan amma dauka wata magana na wata ka kama wata a dakin wata yana kawo matsala ta bangare mun maza
na mijin baki biyu
yawa to wannan yana kawo lafiyar zama gaskiya mun yin da ke wannan a gidansa zai zama lafiya da mato ba ki magana wata ba ka kawo mota ba hiran su kanka bacin tsakanin ka wannan ko tsakanin ka bace a wurin nan to in ka dauki wannan matakin ta samu zaman lafiya na biyu idan wata kanka magana wata a tsakanin su kai tsayi wanda ka kai namiji ne kai kaje dukan su ba wanda ka tsoron da a cikin su kai ka gajin ka su kake shi da su ko kai za ka yi ka hada su ai bayani ke wancin din shekara me ya gaskiya magana nan to idan ka dauki matakin na gani insha Allah gidanka zai zama lafiya
da wato in ta kawo maka ba wai ka bar shi a cikin ka ba ka yanke hukunci ba kai bincike
ai bincike war gaskiya kai wanda ya bayani a je dakin da ya zauna ba na nan ba mutum ba ku karama don wanda kawo maka inda kama zan duka a dakin mutane ne na kwanan ka amma wanda kawo maka wancan zai ga yadda kai ne da zauna a wurin nan
to
sai bayani kin ce kaza kin shiga me ba ga amma ka sa wata kwa ciki in zan su uku ne biyu na masa kanu kake ta uku a ciki ka kiya guda biyu ka zauna abin karma ta uku sannan magana to an tabbata hanya shi ma na hanya ta biyu ina gama gida da gidan lafiya insha Allah
wato dan gaban ka'idojin zaman lafiya ba tare da daukan hukunci kai tsaye ba
a mun ga dukan ayyuka bazai ta mun ga dukan da kace kuma bazai da zaje kuma
to an je na biyu akwai wani
akwai yan ka wannan hanya ta biyu akan wannan na uku har da cikin zaman dai idan har za a kiyaye wato magana suke shiga daga waje banda mai gida su ma mai gida zai kiyaye domin musa ban baka hira matanka ba ta baka ba labarin ki faruwa ba ai zama mai kyau yake zaka hira mata ta ga wani magana ki
faruwa wato a ja matan a jiki
ko gaske ka zo ga matanka ja ta a jiki kuna hira har da ta ga maka a gidan su wanci mai kaza
wato idan kai aure ka kara aure kar ka share wanda suke gida ka ce amarya ce a lokacin ta ne kowannan suke da ba su lokacin su
kowanne lokacin ai zan ka ce
tashin hankali
ko gaske zai mai gida ka musulunci ya kai da mana cewa idan mace ba za wura shi ga kwanaki zaka mata in yari ne kawai wanda zaka mata ka dawo kuma da kwana to idan ka bi wannan tsarin ga ba matsala yarinya ga kwanaki daga bayar ba za a ran kwanaki daga bayar in ka gama nan kwanaki nata na amircin daga nan ko ya dawo kuma sai ka tambaye su domin wani haƙƙi ne na mata ba na haƙƙin namiji bane a kan kwanaki nawa kuke so a dinga yi misali ka da mata biyu ko mata uku ba haƙƙin namiji bane su za ka tambaye su kwanaki nawa kuke so a dinga yi da ɗaya ne ko biyu ne suka ce ga kwanaki ka ɗauka shikenan kai ka bi kawai abinka za a gina su.
To zan dawo gari ka ban tuntuɓi sauran abokan hirar da in ji kar mata kina jin bayanin da ya yi akan dalilan da yake ganin suka ɗan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma da hanyoyin da yake tunanin za a duke yanzu ki yi mana bayani ne akan dalilin da ke ganin yake kawo tashin hankali a tsakanin kishiyoyi ko kuma tsakanin miji da mata idan zai ƙara aure don dai a samu zama na wato gida irin wanda ba mace ɗaya ba a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ke da aka ƙaro miki kake tare da hankali ke da kika shigo ke ma kar ki sa abin akai shi ma mijin ya samu natsuwar da yake bukata na ƙarin auren.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. To kamar yadda Malam Adam ya yi bayani
abubuwan da suke kawo mana matsala a yanzu sabanin da zaki ga mace hudu a cikin gida yaran dakin wannan ba kya bambance yaran dakin wannan su kansu ƴaƴan da aka haife su antabin ta wallahi ba zaki gane su kansu ba sa gane cewa wace ce uwata wanda ta haife ni ba in sun tashi kawai in wannan tayi ta tura su dakin wancan a can za su rayuwa a can za su girma a can za su taso ba ruwan su in sun na dakin wancan sun taso a dakin wancan za su rayuwa sabanin yanzu kowa ya san mahaifiyar shi ya san daga ina aka samu shi yanzu an samu wannan matsalan to abinda nake ganin matsalan take faruwa kamar kin ga da idan za a yi auren ma sai kiga har ana sauran sati daya daura auren waɗanda su suke cikin gidan in ke kadai ne in ku biyu ne in ku uku ne ba amma sanar muku za a karo amarya ba kuna nan cikin natsuwan ku da kwanciyar hankalin ku sai dai kawai wata ma sai ana gobe ko jibi za a zo a sanar mata cewa to zan fa kara aure za ka kara aure eh zan kara aure shikenan an kara aure kin ga duk wasu fitintunu da ya kamata su biyo baya kafin daura auren an riga an kaude shi ba raini bane sirri ne kuma ana son sirri asiri ne ba aso saboda haka hakan zai kara ma mace natsuwa da kwanciyar hankali amma daga lokacin da namiji yaje ya fara neman aure a wani wuri yana zuwa gida sai ya zo ya baki labari ai ina neman aure daga nan ita kuma ta fara jin damuwa kullun cikin dardar take yaushe ne yaushe za a yi sabanin yanzu idan namiji yana neman aure antabinta sai ki gani a gaban ki yake magana da budurwa saboda mun samu wani ci gaba ne na mai hakarijiya an samu wayoyi da sauransu zai zo yana magana da ita a gaban ki ko baki nuna yin ki shi ba zaki kin dauko abinci kin kama miji kin zo kin aje kin zauna kina so ki dan taya shi fira ba take yake ba yana nan yana chatin da budurwar shi ta turo ya tura wata rana sai kina cikin bacci mai lafiyayye kina kusa da mijinki kina bayan shi sai ki ji wata takwala mai kira 11 dare ko 12 dare kila ma wani lalura ne da ya shafe ta can daban da ya kamata ta tuntubi iyayenta ba ta tuntube su ba ita ta kira saurayinta ita ne saurayi sai kiga zumbur ya tashi idan ma yana mutuntaki kenan idan bai mutuntaki a gaban ki a kwance a kusa da ke zai yi magana in yana mutuntaki ne zaki ga ya tashi ya shiga bayi ko ya fita waje domin ya je ya yi magana da ita to me zai sa ni ko bazan yi kishi ba me zai sa bazan ji damuwa ba me zai sa bazan fara tunanin cewa to tun fa bata shigo ba kenan na fara fuskantar irin wannan kalubalen to daga ran da ta zo yawa daga ran da ta zo me kenan yake shirin faruwa to duka ire-iren wayannan abubuwan su ne suke kawo mana kishi yake kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma lokacin da za a kawo ta za a fara karanta mata to kishi ya fa in kin shiga akwai matsala kullun abin da ake karanta mata wacce za ta yi aure budurwa to ita fa kishiyan ta cikin matsala ne kullum ba za a taba karanta mata alkhairin da ke cikin kishiya kuma ba a karantar da ita cewa shi fa auren nan ibada ne yanzu kuma ibada zaki je ki shi kuma ibada dama aljanna ba a tamunta da sauki ko duniya za a nema ba za a same ta da sauki ba balle aljanna to ba za a karantar da ita wannan ba abinda za a karantar da ita kawai shine idan kin je ki karance ta in ta ce ku ci abinci tare kar ki ci tare domin kila kar ta yi miki sihiri an riga an gama cusa mata munanan dabi'u kafin ta zo to da shirin ta zo ke kuma uwar gida da kike cikin gida kafin ta zo a ce to yaran zamanin nan da kike kallon su kina raina shekarun su yanzu za ta zo ta hanfara gwamnatin ki ta ce na fara gani tunda yanzu haka da ta kira shi waya jikin shi na rawa chatin yake yi da ita baya saurare na sai a ce to kin ga daya kenan sai a ce mata to da haka sai kin tashi tsaye ke ma kin abun nan ba raini kar ki saka mata fuska alhalin kuma mu kullum muna bada shawarwari antabi ta cewa idan aka auro miki yarinya ki rungume ta kamar dan da kika haifa domin in ke ne zaki jawo ta ta girma maki sai ta girma maki kuma ke ce zaki nuna mata kar ta girma maki sai kuma kiga bata girma maki din ba to ke an zo an miki hudu ba an cewa kai ki saka mata fuska saboda kar ta raina ki to azo kin ki saka mata fuska mijin da ya kawo ta ya fita ke da take dan sa rai ta dan yi hira da ke ta ji dadi kinki me yasa saboda kishi saboda an ga ya miki cewa kar ku saka mata fuska ta raina ku to duka ire-iren wayannan abubuwan shine yake kawo mana matsaloli a wannan zamanin a zamanin da kamar yanda mallam adam ya fada ba san karatun addini ba yanzu ko karatun addini ya watsa amma ba ma aiki da karatun da ko ba a san karatun addini ba amma da an ce abu kaza ba kyau sai kiga mace ta rike shi kam tana bin shi sau da kafa yanzu ko an san addinin amma sai a sa kafa a hambari ba a aiki da abin da aka karanta
wannan dai gona ta kuce
Thank you.
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Fati, duk maganganun da aka yi an nuna cewa kukan samu kanku a cikin matsalar ne yayin da namiji ya fara nuna cewa akwai bambanci tsakanin wance da wance, ma'ana akwai mowa akwai bora ce ke kawowa. To ke yanzu anaki tunanin menene mace za ta yi idan ta lura da cewa ga matsayinta a wurin miji, ya Allah ita ce mowar ko kuma ita ce bora, don ta sama ma kanta zaman lafiya a irin wannan aure da ta riga ta san cewa ba mafita a cikinsa, ma'ana dole ne a zama da kishiya. Kamar wani mawaki na cewa zama da kishiya tilas ne ba don matan da so ba.
Kamar yadda Hajiya Karimatu ta yi magana, matsalolin da muke samu a cikin auratayyarmu, yanda ake kawo kishiya da kowa yake tsoron shi. To, za mu faɗa muku ba koyaushe dai ake samun wannan matsalolin ba. Idan kika ga hankalin mijinki yana ɗaukewa, to akwai wasu abubuwa da za ki yi. To, na ɗaya dai ka mu sa mu ranmu kamar akwai wanda ta zo cutar da mu. Shi ne magana, idan har kika sa ranki wannan ta zo cutar da ni ne, to har abada ba za a yi ta zaman lafiya ba.
Kin dinga zargi kenan,
duk abin da za ta yi kina zarginta, ko abinci ne ko ruwa ta aje ne ko menene, za ki ce da ta zo miki da wani abu ne, kissa ne take hada miki. To idan muna so mu zauna tare, dole mu bude zuciyarmu, mu samu natsuwa a cikin zuciyarmu. Duk abinda daya ta yi baka gamsu ba ko ta yi miki laifi, yana so yana da kyau ka fito ka gaya wa mai shi, a ki mun wannan abu ban ji dadin shi ba, dan Allah mu gyara mu zauna. Ko wajen zaman yara ne ma, ko wannan ta bugi dan wane, ko wancan ta bugi dan wane, a mu dauke shi kamar tarbiya ne muke koya ma yaran mu. So mu zauna tare ba tare da ana munafuntan juna ba. Idan kin ga duka abin da zamu yi mu yi shi tsakanin mu da Allah, shi zai kawo natsuwa tare da mijin ma da kuma tare. Idan mun zauna mun ci abinci, mu yi bismillah mu san yanda zamu ci abinci. Kowa yana kallon juna ba tare da wani fargaba tare da shi ba.
To bai wa Allah in ke ce muwa, wato ke ce ta gaban goshen mijin, ya za a yi ki zauna da sauran kishiyoyin ki wanda kike ganin ya fifita ki?
Ai, idan mace ta nuna ma kaman an fifita ta, to shi ne yake kawo wannan enmity,
wato gaba.
Gaba to ke ma ya kamata ba sai ta nuna ba, ta daina nuna cewa miji yana santa, ta tsugunar da kanta a ɗaki ki nuna, amma a gaban ita ɗayar matan kar ki nuna, shi ne zai kawo zaman lafiya a tsakaninku. Yawanci kuma mata, saboda miji yana nuna musu so, to a gaban kuma menene duk abin da ya faru tsakaninta da miji, idan miji ya zo ya musguna ma ɗaya, bai kamata ita ainihi wanda ake santa a gida tana dariya ko tana jin daɗi, ko da ma zaki ma kirki ki koma ɗaki ki yi dariyanki, bai kamata kina nuna ma ɗayan ai tunda an zo an miki fada ni ce a saman gida, bai kamata ba. So za a samu wannan zaman lafiya. Kuma yana da kyau ko da an yi fada a gabanki, ya kamata ki samu da yake zama mai kece mai sulhun gida, ki je wajen miji shi ma da kanshi ki gaya mishi ya kamata mu yi hakuri da junanmu, ita ma ki je ki bata baki, ba dan ma ko da baki so ki bada bakin, to ya kamata ki je ki bada baki ta yi ko kuka take yi ki bata hakuri, sai a samu a sasanta magana.
To amma fati, a yanda abun nan yake, kowace tana neman ta cikin duniyan wata, kowace tana son ta ga ɗayan ta fita, kina tunani akwai wata mace da za ta je ta bada hakuri idan ta ga miki shi ta mijin na wulakanta ta? Ba lokacin murna da jin daɗin ku kenan ba?
To ita ma ta sa a cikin ranta, bulalan da ta daki wancan yana iya da kan ita ma. So namiji shi yana caccanzawa ne a kowane lokaci, kamar hawainiya yake. So matanmu yanzu dukkanmu mata mu samu dai aurenmu ya dinga tafiya yanda ya kamata.
To wannan tambaye ki, ina tambaye ki a matsayin ki da wanda take da kishiyoyi, in ke ci misali wani dabara kike na ganin cewa kin samu natsuwa a gidanki ba tare da kin samu tashin hankali ba?
Na farko dai, idan ina so in samu natsuwa a gidan miji, bai kamata ina shiga hurumin wata ba.
Saboda haka ba kin mantawa kike suna nan ko?
Yawwa, ina mantawa suna nan. Idan kuma Allah ma yayi kina yin aiki kina fita, to zaki ma manta da abin da yake faruwa a cikin gidanki. sai kin dawo. Idan kika dawo, ki abin da ya kamata. Gaisuwa ne ku gaisa, bai kamata ki je wajen ta ba kina shishige mata. Ai garin shishige wannan shine ake
san bambancin ku da matan da. Shine ku matan yanzu in za a zauna lafiya sai dai kowa ta kama gaban ta kenan.
Shine gaskiyar magana, kowa ya kama gaban shi, amma bai hana a yi magana a gaisa ba, saboda idan kika shishige mata da yawa, to maganganun da kika zo kina faɗa shi za ta canza ta maida mashi, sa'annan a zo a dinga samun matsala.
Kowa ta ke bakinta?
Yawwa, kowa ya san abin da ya kamata ya faɗa a gaban wani da wani. Idan ma ya baki wani abu ne, ki yi shiru saboda baki sani ba ko an bata. Kar ki zo ki faɗa wa wannan mijina ya bani 100,000, sai ta ga ita ma ba a bata ba. To ya aka yi? An yi abu a sirri, ita kuma ta zo garin ta je ta yi mata shishigi. Gashi ta je ta faɗa. Shi kuma gashi yana dawowa faɗa sai ta kauri. To bai kamata ba.
To da alama dai akwai matsalar da ake fuskanta na munafikin mata. Malam, kai ka fara mana bayani akan yanda da zamantakewa take, sai kuma ga yanda kuma yanzu abin ya riga ya canza. Kuma a inda ka ji sauran matan sun yi nasu tsokacin, sun nuna cewa akwai matsalar, sun fi ganin matsalar ne daga wurin miji. Ya fi yawa. Saboda kamar yadda kai ma ka faɗa, in an samu zaman lafiya a gida miji ne, in ana samun akasi ma, shi ma daga ɓangaren sani. Muhammad Adamu. Matan ka gurin hudu ko?
Biyu.
Au biyu. To sauran suna nan kan hanya? Suna kan hanya. To ya kake da mata biyu, don an ce abin da akwai bambanci da mai mata daya. Tunda kun ce wai mai mata daya kamar mai cocila ne.
Da ka san fitin labbes fa haka yake.
To.
Ni mace biyu ya fi samun zaman lafiya da kwanciyar hankali akan mai mace daya.
To ba gaya mana sirri.
Abin sirri ne.
Ya kake cin riban abin ba tare da an samu tashin hankali ba?
Zama da mace biyu yana da daɗi. Amma abin kamawa take.
To ya kai ka zauna da su, wani irin dabaru kake yi na ganin cewa ka kaucewa zama munafikin mata, ko abin da kake aikatawa kenan?
Aina.
Kai ma sai ka dan hada dan gishiri da niyan.
Aina, ko ci ka zauna lafiya da ita.
Ka zauna din ba tare da an samu tashin hankali, wannan ta babbake wannan ba, wannan ta soka ma wani wuka.
Suna zauna lafiya da kasan ya da kanwa haka suke zuwa. Ko dai da yake ba gidansu ɗaya ba, ko ce bangare ko ce gidanta da ba.
To wato sirri na farko shine ka raba gidan.
Na raba tsakanin gala. Ko ce na ba ta haƙinta, ne yanayin zamantakewa da kuma irin amanar da na ɗauko a gaban iyayenta. Na ce na ɗauki nauyin amanar ta, ko wace ta yi karatunta. Na raba musu gida saboda in samu zaman lafiya tsakanin su. Saboda ƙazantar da baka gani ba, aka ce tsafta ce. Ita wannan tana bani nata kulawa daidai gwargwado. Ita ba wannan tana aikacin kokarinta.
Ko kowa na iya baki
kokarinta ta birge ni tsakani ga Allah. Saboda ba na ɗauka kun magana wannan in kai ma wannan. Kowace yau ko abu na fita na gani a waje na ci, zan so shi. Leda biyu nake yi. Wannan ga nata, ko ba gidanki nake ba. Haka nake. Zan kai ma wannan, zan kai ma wannan. Idan wannan ta bugon ma wane ina sa chat card, zan tura mata. Ita ma wacce ba tambaye ni ba zan tura mata. Wannan tace min ina so in sha ice cream, zan so mata, ita ma wannan zan saya zan kai mata, daidai da yawan ƴaƴanta wanda zai ishe su ita da ƴaƴanta.
Au, to mun ga tashi in ce fa nan kenan, ba kawai biyu kake saye kwara biyu kowa ta dauka ba, kana duba yawan ƴaƴan da mutum yake da shi kenan kafin ka yi musu kasafi.
Yawwa,
haka ya kamata dama?
Haka nake yi. Daidai yawan ki, yawan zira'aki waɗanda ke kula da su, ita wannan danta ɗaya da mai aiki da sauransu, daidai irin nata ina mata in kai musu. Amma duk abin da na sai ma wannan zan saya, sai dai yawan ba zai zama ɗaya ba. Abin da nake musu kenan. Amma duk
yau kaga kenan, babu korafi.
A babu tsakanin ga Allah, ba mu samu wannan korafi dangane da su. Ina aikacin kokari na, kuma ina haɗa kansu, suna waya da juna, suna gaisa da juna, haka muke tafiya da su. Ina zaune lafiya, ba wani matsala da nake fuskanta tare da su. Sannan yaran kuma ina iya kokarin in haɗa kansu. Makaranta in za su ta wannan za ta biyo ta dauke su ta kai su makaranta. In za su taso ita wannan in ta taso daga waje aiki ta biyo ta dauke su zauna gidanta. In lesson ya zo ya gama magarba nayi, ya koma, sauran su koma inda suke. Abin da nake musu kenan. Su ma sauran da suke hanya muke tunga muke tunanin Allah ya da 2023 ina za mu je extra level in Allah ya da.
Au, to kai ma
in Allah ya da.
Da ma kai next level.
Yawwa, yanzu extra level zai je. Yawwa,
da ma ce extra level kenan, mun biyin zaka kwaso
a lokacin. A guda ɗaya zai.
To da yace ka?
Yace sai nan gaba, can gaba kuma sai a ƙara jawo dakin da an kulle kofa kenan. An kulle shi ke sai a hakura.
To Allah ya ce maka.
Amin.
An ce daɗin zama, kisa a ce da miji baba, ina ganin abin ya maka daɗi, shi yasa kake da ƙara ƙaruwa.
Gaskiya ne, gaskiya.
Da an banka maka wuta?
Ah, da ba zan ƙara.
Ko an zuba maka fetur?
Eh, da yanzu na yi
gaba. Ko an shaƙe maka wuya?
Ah, da yanzu na ware. ba ku kara jin labari na ba.
Kalimata kina da jin abin da ke faɗa kan yanda yake amfani da nashi dabara wurin ganin cewa an zauna lafiya a gidansa. Dabara ce wanda suke ganin zai aiki a gidaje.
To kaman yanda na faɗa da matan farko, rikici na gida yana faruwa ne daga wurin mai gida. Kuma rashin rikicin yana faruwa ne daga gare su, dama su suke kawo rikicin kuma su suke sulhu da hannunsu. Kuma kamar yanda ya faɗa wannan dabaran dama ita ce, kuma Manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi auren shi kin ga bai sa mata wuri daya ba, an karkasa wannan tana nan wannan tana nan, kuma kowa ba ta ganin kowa. Dalili da haka yasa an dan samu zaman lafiya, sai dai kishi irin wanda ba a rasa ba. Saboda haka duk wani namiji da zai tara mata ya kange bakin shi daga diba magana daga nan zuwa nan, sannan kuma aka raba musu wuri ba ruwan wancan da wannan, sannan kuma yayi adalci a kanisu, to za ki ga an zauna lafiya. Ya dibo ƴaƴan gidancen ya kai nan, wannan nan ya kai can, sai ki ga su ma kansu ƴaƴan su ma sun shaku da junan su. Sabanin yanzu wasu zaki suna tsallan ganin juna. Sabanin yanzu zaki ga wata fa tana da kishi, sai ki ji ana ce ni ban taba ganin ta, ba ta taba gani na ba. Wannan ba alkhairi bane. Ina jan hankali ga maza kar su taba yarda a cikin gidansu haka ya faru. Za su iya mutuwa su bar lalura domin ƴaƴan wancan ba su san na wannan ba, wani ma har ya hadu da dan uwan shi uban su daya amma bai san shi ba.
To yanzu duk laifin da miji ya miki ko laifin da abokiyar zama idan ta miki laifi, bai kamata ana sa yara a cikin al'amarin fadan cikin gida ba. Idan abokiyar zaman ki ta miki laifi, kar ki sa ko ki dinga jin haushin ƴaƴanta, da mu mata muna da wannan abun. Zaki ga uwar gida ta miki laifi, zaki dauko ƴaƴanta ko zaki musu wani duka ko wani abu, bai kamata ba. So ya kamata
ko sai kashewa suke
wallahi gashi nan dai muna kallo dai a social media ana sakawa, za a dauki dan wani a sashi cikin ruwan zafi saboda duk alamun kishin mace ne. To duk abin da zamu yi mu tabbatar dan Allah mutane kada a taba sa yara a cikin.
Malam ku ne tsofaffin hannu.
To gudun raba gida, ni ba zan ce raba gida shine yake kawo zama da hiyaya lafiya a zamantakewar mata ba. Shi raba gida ya danganta daga samun mai gida, amma zaman lafiya gida tsakanin kai mai gida da iyalinka, na ki zamu zaman lafiya.
Abinda za mu zauna lafiya mu kyautata ma iyalinmu. Wani za ki ga magidanci ne gashi ya tara mace ɗaya biyu uku, bai san cin su ba, bai san shan su ba, bai san komi ba, ya ɗauko ya barzo masara ya zo jibge musu, ya ɗauko da ya zibge, ya so kuka ya zo jibge, bai ƙara ba su komi, shi ke riga ganin shi wajen mai shayi, a fashe mashi kwai da ti ya sha ya ƙoshi, ya koma gida ga abinci ya ci ya ƙoshi. ƴaƴan nan ga su nan ba zuwa makaranta, ba su zuwa islamiya, ba su zuwa boko, ga su nan a gari yau ka gan su nan sun shiga wannan lungu, sun shiga saƙo, shi muke ta gani yanzu. Kullun ka fita sun haɗu da ɗan wani, an koya masa shaye-shaye ɗauke-ɗauke, kai kana nan sai an magana kana bugun ƙirji, ai ƴaƴana goma, ƴaƴana ishirin, ƴaƴana talatin. Wai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu hayyafa zai alfahari da mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai alfahari da ɗan banza ba.
Jama'a masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, huta lafiya. Yeah.
a gaban su kwarai ba za su bari ni ba.